Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana a wannan safiyar Laraba 6 ga watan Disambar shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 19, 31, 49, da 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jimu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin kuma sun gana yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka, Baba Yakubu Makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku je rahotanninmu ga kanan labarai.
A yau Laraba ne shugaban Amurka Donald Trump ke shirin sanar da cewa Amurka za ta amince da birnin Quds a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila. Ana saran shugaban 'yan tawaye Rick Machar, wanda ya kwashe watanni a ɗaurin talala, zai halarci taron da za a yi na sake nazarin yarjejeniyar zaman lafiya ta shekara ta 2015. Ma'aikatar shari'a ta ƙasar Rasha ta bayyana wasu kafofin yaɗa labarai da gwamnatin Amurka ke ɗaukar ɗawainiyarsu, ciki har da muryar Amurka, a matsayin 'yan leƙen asiri.
To, bayan kun gama jin labaran, za ku ji cewar hukumomi a Najeriya suna aiki tare da ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai kula da ƙaurar jama'a wurin kwaso 'yan Najeriya daga Libya. Ga ɗaya daga cikin mutane 136 da hukumomi suka ceto a baya-bayan nan.
Wallahi mu muka je Libya muna tuni da kai na din muka yi aiki, wai da za mu je mu sallaka an kama mu sunni da sabu. Mutum da an kama mu an zo an zo mu a prison, ba mu san laifin mu ma muna aika waje aiki ne kawai.
Kana wata jami'ar ƙasa da ƙasa ta Afirka da take Sudan da ake kira International University of Africa ta kulla yarjejeniyar haɗin gwiwa da jami'ar Maiduguri a jihar Borno. Alhaji Muhammadu Indimi mamba ne na kwamitin amintattun jami'ar ta Sudan.
Wayannan delegation sun zo su buɗe meeting na farko kenan, wanda duk sun yi modalities ɗin, sun yadda su yi aiki tare, kuma sun yadda za su yi exchanging programs, za su yi exchanging malamai, za su yi exchanging ɗalibai.
To, Sahabu Aliyu kuma yana tafi da shirinsa na demokradiyya a yau, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya. A yau Laraba ne shugaban Amurka Donald Trump ke shirin sanar da cewa Amurka za ta amince da birnin Quds a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila. Amma masu fashin baki da jami'ai sun ce ba sa tsammanin shugaban zai tsaye da ranar da za a ɗauke ofishin jakadancin Amurka daga birnin Tel Aviv, matakin da ake ganin ka iya haifar da kace nace a ƙasashen Larabawa. A wani ɓangare na shirin bada wannan sanarwar, jiya Talata shugaba Trump ya kira wasu shugabannin gabas da tsakiya guda biyar ta wayar tarho, inda ya bayyana musu shawarar da ya yanke. Cikin wata sanarwa da fadar White House, an bayyana shugabannin biyar da suka haɗa da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da shugaban Falastina Mahmoud Abbas da sarkin Jordan wato Abdullah da shugaban Masar Abdul Fattah al-Sisi da kuma sarkin Saudi Salman bin Abdul Aziz.
Manzo na musamman na cibiyar haɗin kan gwamnatoci don kawo ci gaba a Sudan ta Kudu, Ismail Wise, ya faɗa wa wani shiri da ake yi a kan ƙasar Sudan ta Kudu mai suna InFocus na muryar Amurka a wata tattaunawa da aka yi da shi jiya Talata, cewa yana sa ran shugaban 'yan tawaye Rick Machar, wanda ya kwashe watanni ana masa ɗaurin talala, zai halarci taron da za a yi na sake nazarin yarjejeniyar zaman lafiyar shekarar 2015. Wasu ya ce da zaran an kammala taron da za a yi a ranar 16 ga watan Disamba, za a gudanar da babban taron samar da zaman lafiya a ranar 17 ga watan Disamban a birnin Addis Ababa. Da yake magana da muryar Amurka, Wise ya ce babban burin taron shi ne ya zamanto an haɗa kai, kuma zai haɗa da duk masu ruwa da tsaki a ciki. Manyan jami'an gwamnati, ciki har da ministan labarai na Sudan Michael Makwe, ya sun sha faɗin cewa bai kamata Machar ya halarci wannan taron farfaɗo da zaman lafiya ta shekarar 2015 ba. Sun ba da shawarar cewa wani daga cikin wakilan jam'iyyar Machar ta SPLM ya wakilce shi a taron. Da aka tambaye shi idan Machar zai halarci wannan taron da za a gudanar a Addis Ababa, Wise ya nuna shakkansa.
To, ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar Shari'a ta ƙasar Rasha ta bayyana wasu kafofin yaɗa labarai da gwamnatin Amurka ke ɗaukar ɗawainiyar su ciki har da murya Amurka a matsayin ƴan liƙen asiri, yunkurin da ka iya shafar yadda kafofin ke haɗa labarai a Rasha. Haka kuma ma'aikatar ta haɗa da gidan rediyon Radio Free Europe da Radio Liberty da wasu masu alaƙa da su har bakwai, bayan da ta gargaɗe su a watan da ya gabata cewa za ta iya shafan su. Wannan mataki da Rasha ta ɗauka na jefa kafafen yaɗa labaran Amurka cikin wannan rukuni na nufin dole su bi tsarin dokar shekara ta 2012 da ta shafi ƙungiyoyi masu zaman kansu da wata gwamnati ke ɗaukar nauyi. Duk wasu bayanai da kafofin za su watsa ga masu sauraro a ƙasar Rasha an buƙace su da su bayyana cewa su ƴan leƙen asiri ne. An kuma buƙace su da su bayar da rahoton kuɗaɗen da suke samu da kuma abin da suke son cimmawa da yadda suke kashe kuɗaɗensu da ma kuma su waye shugabanninsu. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Hazen Ward, ta faɗa wa manema labarai jiya Talata cewa wannan mataki da suka ɗauka ba mai kyau ba ne. Ta ƙara da cewa ma'aikatarta ta damu matuƙa kan cewa hakan ka iya haifar da cin zarafin 'yan jarida Amurkawa.
A wani labarin kuma, jiya Talata ne kwamitin gasar wasannin Olympics na ƙasa da ƙasa IOC a taƙaice ya haramta wa ƙasar Rasha shiga gasar wasannin da za a yi na lokacin ɗari a birnin Pyongyang na ƙasar Koriya ta Kudu. Amma dai an ce 'yan wasan Rasha za su iya shiga gasar a matsayin 'yan wasa da ƙasar Rasha. An daɗe ana jiran kwamitin IOC ya yanke shawarar hukunta ƙasar Rasha akan baiwa 'yan wasan ƙasar haramtattun ƙwayoyin ƙara kuzari lokacin gasar Olympic ta shekarar 2014 a birnin Sochi. Kan ƙarin hukuncin haramtawa ƙasar Rasha shiga wasannin Olympic na shekarar 2018, kwamitin IOC ya ci taron kwamitin gasar Olympic na Rasha $15 million da kuma dakatar da shugabanta Alexander Zhukov a matsayin mamba na kwamitin IOC.
A yau Laraba ne jiragen saman yakin Amurka masu lugudan wuta na B, wato 1B Lancer, za su keta sararin samaniyar zirin Koriya a wani atisaye na haɗin gwiwa da ƙasar Koriya ta Kudu, a cewar kamfanin dillancin labaran Koriya ta Kudu Yonhap. Tun ranar Litinin ne Amurka da Koriya ta Kudu suka fara gudanar da atisayen kwanaki biyar da suka kira Vigilant Ace, duk kuwa da ci gaban da ake na zaman ɗarɗar da ƙasar Koriya ta Arewa kan shirin nukiliyarta da kuma gwajin makamai masu linzamin da ta yi. Atisayen na shekara-shekara, wanda ya haɗa da sabbin jiragen saman yakin Amurka na zamani da ba a saba gani ba, na zuwa ne mako guda bayan da Koriya ta Arewa ta yi gwajin makami mai linzami mai ƙarfin gaske da ake ganin zai iya kaiwa ga wani yanki na nan Amurka. Amma kafin yanzu, kafar yaɗa labaran mallakar gwamnatin Koriya ta Arewa ta ce irin wannan rawar dajin tana ƙara tura zirin Koriya ga ɓarkewar yakin makaman nukiliya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, 'yan Najeriya 136 ne aka dawo da su gida daga ƙasar Libya a jiya, tare da haɗin kai na ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai kula da ƙaurar jama'a da kuma ƙungiyar tarayyar Turai. Akasarin waɗanda aka dawo da sun ce an gallaza musu uquba a ƙasar ta Libya. Wakilinmu Babangida Jibrin yana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya aika mana.
Daga cikin waɗanda aka dawo da sun dai akwai maza 97 da kuma mata 39 da ƙananan yara guda 8. Mr. Joseph Somake shi ne babban kwamanda na hukumar NAPTIP da ke yaƙi da safar al'umma zuwa ƙasashen ƙetare shiyar Lagos.
Put together this year, we have got over 5,600 and something returnees, mostly from Libya.
Ya ce zancen nan da muke a wannan shekara kaɗai an dawo da 'yan Najeriya fiye da 5,000 daga ƙasar ta Libya da kuma sauran ƙasashen waje, ko a yanzu nan ma sai da na samu rahoton cewa akwai wasu 'yan Najeriya 23 da aka dawo da su, akwai kuma wasu 27 da aka dawo da su daga ƙasar Burkina Faso a makon da ya gabata.
I'm talking to you now, I've just been called that 23 came in from Gabon. Last week we received 27 from Burkina Faso.
Akasarin waɗanda ake dawo da su daga kasashen wajen dai musamman Libya da kuma masu yunkurin zuwa kasashen yammacin Turai sun fito ne daga yankunan kudancin Najeriya. To sai dai a karan farko na yake cibe su da wani dan jihar Borno mai suna Idris kuma yana gudanar da ayyuka ne na fentin gidaje kafin a kama shi a kuma garkame shi a gidan yari.
Wallahi mu muka je Libya muna tuni da kai na din muka yi aiki wai da zamu je mu sallaka an kama mu su da sabu. Mutun da an kama mu an zo an zo mu a prison ba mu san laifin mu ma muna aiki waje aiki ne ko an kama mu an zo ni dai an kama ni waje aiki ko aikin fentin ne ke. An zo an sani a cikin prison. Dan samu yan Najeriya wannan mun same su su suna cikin abin cikin kaso har mu yi wata bakwai tare da su.
Da yau shaka tafi Libya.
Ni tafiya na Libya 2012.
Kai ina ka bi ka tafi.
Hanyar Niger, hanyar Sahara ta Niger, ta Niger na bi.
Wata mai suna Choma Eze yar asalin jihar Delta ta bayyana cewa an kama ta akan hanyar ta zuwa Turai inda ta yada zango a kasar ta Libya.
Beat every day, they used to beat girls every day in Libya.
Ta ce an kama ni tare da cin zarafi na. Al'amarin dai babu dadi a kasar ta Libya. Bazan shawarci duk wani ko wata dan Najeriya ya je kasar ta Libya ba domin kuwa babu dadi a kasarin yan Najeriya dai da ke ficewa daga kasar da kokarin zuwa kasashen yammacin Turai ta Libya suna zargin cewa akwai barazanar tsaro dake da nasaba da Boko Haram shi yasa suke neman mafaka a kasashen ƙetare. To sai dai a cewar Alhaji Ado Dan Sudu ɗaya daga cikin shugabannin yan arewacin Najeriya ya ce
kuma cewa ma na talauci ne yake korasa ba gaskiya bane domin kafin mutum ne yi wannan tafiya sai ya hada guzuri akalla daga 100,000 zuwa miliyan 1 sannan ya yi wannan gurbatacciyar tafiyar wanda kuma ba a Najeriya ba ko a kasar Turai ya ishe ka sana'a. Don haka abin ya zama musu jiki ne kuma su mutanen da suke yaudar su suke musu ƙarya da in sun je za su yi arziki.
A makon da ya gabata ne dai shugabannin wasu kasashen yammacin Turai da suka hada da Faransa da Jamus da kuma na nahiyar Afirka da suka hada da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya sau gudanar da wani gagarumin taro a birnin Abidjan na kasar Cote d'Ivoire da zumar kawo ƙarshen safarar al'umma zuwa yammacin Turai ta kasar Libya bayan kuma matsalar da yanzu masu neman hijiran ke fuskanta a kasar ta Libya na bautar da su. Babangeji Prin Murai Amurka daga Lagos.
Annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilar mu kula da su tun da jirgin birnin Yamani shi jirgin birnin Ingila to ja kada da Italiya in yi dan foka ya kariya bakin wallahi dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne
ke to madalla a gaida baban gida Jibrin. Tawagar wata jama'ar ƙasa da ƙasa ta Afirka da ke Sudan ta isa Najeriya inda za ta sa hannu a kan yarjejeniyar aiki da jami'ar Maiduguri don amfanin ƙasashen biyu. Daga Abuja ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
Da yake wa muryar Amurka ƙarin bayani dangane da makasudin zuwan su Najeriya, jagoran tawagar jami'ar ƙasa da ƙasa ta Afirka da ke Sudan Farfesa Mahmud Abdulrahman El Sheikh ya ce
actually we came here actually as a delegation in order to negotiate an agreement of understanding.
Mun zo nan ne a matsayin tawaga domin tattauna kuma amince da yarjejeniyar da aka sa wa hannu tun a farkon watan Agustan wannan shekara tsakanin jami'ar ƙasa da ƙasa ta Afirka da kuma jami'ar Maiduguri don samu hanyoyin dabbaka wannan yarjejeniya a aikace. Na kuma tambayi Farfesa Mahmud ko waɗanne fannoni ne aka sa wa hannu a wannan yarjejeniya.
In a number of areas actually, first of all in faculty exchange, student exchange, conference meeting and workshops.
A fannoni da dama kamar musayar dalibai, tarukan karawa juna ilimi, bincike mai zurfi, tallafin dakunan bincike, musayar bayanai don ciyar da ilimi gaba, shanin aikin likita, kimiyyar hana da magunguna, aikin shari'a, zamu aiki tare akan duka waɗannan fannoni.
And has a number of actually of research centers also. So actually we agreed to make partnership in all these areas.
shugaban gidauniyar Indimi Alhaji Muhammadu Indimi wanda shi ya tsara wannan yarjejeniya tsakanin jami'an guda biyu ya mun karin bayani.
Wannan jami'a kasashen duniya manya-manyan kasashe su suka kafa ta dan su ba ma 'yan Afrika ilimi, kuma ni nake wakiltan Afrika a Bureau of Trustees na wannan jami'a. Sun zo dan su haɗu da jami'a Maiduguri wanda ni na ɗauke nauyin haɗa jami'o'in biyu domin su yi aiki. Saboda haka sun yi kwamiti na mutum 6-6 yadda za su yi aiki tare. Saboda haka jami'ar wayannan delegation sun zo su buɗe meeting na farko kenan, wanda duk sun yi modalities ɗin, sun yadda su yi aiki tare, kuma sun yadda za su yi exchanging programs, za su yi exchanging malamai, za su yi exchanging ɗalibai.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Wannan kiɗan tica ne, wannan batun tica ne, tica ɗuban karatu. Idan ka haifi ɗanka, ka tashi gun karatu. Tica isa iyanke farce, sannan ya wanke riga, ije aje ka gane yaro
iza. To madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko ƙarfe 12 ne da minti 17 na dare a nan Washington. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin shirin demokradiya a yau. Wanda ni Ladan Ibrahim Aiwa zan gabatar hanna yan makonni kafin madugun shirin ya dawo bakin aiki. Yau shirin zai duba batun da jama'a galibi yan Afrika matasa ke kwarara ne zuwa kasashen Turai domin neman sauyin rayuwa. Hukumar da matafiya kasashen Turai musamman waɗanda suke bi ta Libya domin shiga kasashen Turai ta barauniyar hayya ya jefa da daman su cikin halin oni yasu. Na kwana-kwanan nan ko shine wanda aka rika kama su ana cinikin su tamkar bayi, kuma galibin matasan nan daga kasashen Afrika kasashen su na karkashin mulkin demokradiya ne. Wanda ake cewa mulki ne da ke samar da ayyukan yi, kenan za a ce demokradiyyar waɗannan kasashe sun kasa kenan ko ko me ke faruwa. Domin yawancin waɗanda aka yi ta nunawa a kafofin sadarwa na zamani har ya sa kasashen su hubbasan karɓo su. Waɗannan kasashen dai sun haɗa da Niger, Nigeria, Chadi, Kamaru, Ghana da sauransu. Wannan ya sa muka nemi jin ta bakin wasu fitattu cikin waɗannan kasashen ko me ke sa hakan. Asmanu Muhammadu a Niger ya shaida wa Sulaiman Mumunu Barma cewa ba komi ke sa matasa barin kasashen su ba illa kwadayi da hadama.
Ni a gani na abinda ke kawo wannan ba wani abu bane ba, kwadayi ne. Na ina da aboki da yake horan shi ko yake Italy, yana da kudi ya aiko motoci masu tsada ko ya gina gida nan, ƙara in bar aiki nan gida in tahi can. Kaji abin da ke kawo wa wannan tururi na tahiya kasashen Turawa.
Amma wasu na cewa talauci ne ke sawa matasan Afirka suna kwarara zuwa Turai.
Ba gaskiya bane, ni na imani da ba talauci bane, tunda in kamar talauci ne da bayo aka fara ba. In ka dauka misali kasan mu, tun kake a samu independent, tun kake a samu yanci, matasan kasan mu suna tahiya kasashen waje. Zaka iske dan kasar Niger, musamman dan jaha ta, ni dan jaha ta wani. Akwai mutanen mu da yau suna da shekara da ta kai 60 cana. Kun lokaci kunci ya tahi da shugaban kasa ya iske wani ba'adari a cana da ya tahi wurin diga. Kenan ba zan ta talauci bane lokacin nan, kaga ba masu kudi akwai ba, amma akwai abinci kuma akwai gonaki na noma. Na gaya maka al'ada ce wadda matasa waɗanda ba su karatu ba. Yanzu kuma matasa waɗanda suka karatu, na gaya maka wasu suna aikin kansu. Kuma kowa na gana daidai abin da mutane ka samu daidai gulgudu. Amma mutane kwaɗayin ƙoƙari nika nima in sai babban mota ko in yi babban gida, kuɗi yanzu sun ɓata mutane. Matasa sun ɓace mutane kuɗi suke so. To kuɗi kuma sai ana ganin yalla in ka Turai, in ka samu jaka 100 na Turai nan kamar miliyan 3 ne ko 4. Ka gani? Kenan wannan kokowa ce. Sannan nace maka idan abokansu waɗanda an aihe mu gari guda da kai ko mun yi lakwal tare. Kana waje kasashen Turai kenan da sauri ka gina gidaje, sai kaga sun mutane sun bar aiki sun ci zuwa ne wurin digan nan.
Akasarin kasashen Afirka na karkashin tafarkin demokradiya, wanda kuma tsarin mulki ne wanda ya tanadi dukkan wasu abubuwa da ya kamata a inganta rayuwar al'umma, sai gashi kuma ana cikin demokradiyan nan matasan Afirka ba sa iya zama gida saboda kuncin rayuwa kamar yadda suke kokawa galibi. Shin demokradiyyar Afirka tana da rauni kenan har yanzu?
Diba akwai kasashen Turai ma akwai wanda ke tawa daga kasar wata kasa zuwa wata kasa. A Turai ma akwai wanda ke tawa daga kasar wata kasa ta Amerika ta ti wata kasa Amerika. Saboda ina gaya maka da cewa wannan abubuwa sai dai Allah ya sauki. Yanzu duk matsala me yasa aka gane ta yanzu aka ga kamar matasan kasashen Afirka suna son su tai kasashen Turai don su nemo kuɗi ko state ai inda tsakaninmu ne kasashen Afirka ai babu wani tashin hankali. Amma abin da ke faruwa har yasa aka ga abin bayyane kowa ya gani rashin babu kasa Libya sadda Gaddafi yake da rai. ‘Yan kasashen mu dubbai miliyoyi a can suna aiki kuma suna samun kuɗi. To yanzu babu kasa, inda babu kasa, inda babu shugaban kasa, kasa ce kowa da mutanen shi. Kowane da bangaren da ke iko ga abin da ya kawo wannan abun an ka ganshi waje aka cece ku ce bisan shi tunda inda yanzan babu shugaban kasa babu mace mai tsawatawa dole in ka samu mutum kamar da shi ba wanka in ana kuntatawa Afirka ba ko wace kasa aka kuntatawa kakkamanta da lokacin da aka yi mulki irin na kama karya irin mulkin sojoji wanda ba ka magana ko in kai magana a kashe a kasashen Afirka ɗan kasa ya san mu ba su yi gudu ba su kabar kasa ya sai.
A kamar kuwa Sadau Zakai ya shaidawa Muhammad Awal Garba ne cewa ba laifin kowa bane sai na shugabannin nahiyar Afirka da suka kasa samarwa matasa abin yi har sa suke kwadayin zuwa wata kasa domin neman sauyin rayuwa.
Malam Awal abin da zan yi gaya maka shine idan matasa na fita kasar su je wasu kasashe musamman na Turawa saboda neman rayuwa mai inganci dole ne su fita dole ne saboda shugabannin mu na nahiyar Afirka ba sa iya kokarin su na gani cewa matasa sun samu aikin yi matasa na nan da dama masu zaman kashe wando ba su da abin yi sai zamana cewa sun shiga wasu aiki da ba daidai bane musamman sata fashi da shauransu. Amma kuma fitan aje a nema yana da kyau amma idan an nema ka samu ya kamata a dawo gari bayan an dawo gari yanzu a zo a kafa wato kamfani saboda matasan da suke nan a zaune a nan ƙasa su ma su aiki a wannan shashi tafiya hakan nan zama shekara 10 shekara 5 ba zo an kafa wani abu ta musamman a ƙasar sa ba gaskiya ba daidai bane. Ni ina jawo hankalin shugabannin kasashen nahiyar Afirika saboda sun fito yanzu da kuma kwarkwatan su sun nuna damuwar su sun nuna bakin cikin su game da abin da ke faruwa a ƙasar Libya su ne suka hadasa wannan su ne mafarin wannan al'amarin su ne suka fara kamata yi su wato su zauna su yi tunani. Yanzu alal misali shugaban kasa Kamaru ya tura jirage sama da biyu na kwaso ɗan kasar sa na Kamaru don Allah dan annabi dai me za su zo yi me za su yi ina aiki ina wajen aiki ina kamfanin aiki babu to ai kamata yi ma a nemi musu wajen aiki domin su samu su zauna a taimaka musu amma ina babu sun dawo an dauki da 65 an ba su domin su koma inda suka fito za su koma suka fito nan me za su je su yi a can gona ne an ba su kudin yin gona an ba su kayayyaki an taimaka musu a ba taimaka musu ba
wato dai kana ga siyasar kasashen nahiyar Afirka ba ta da wani tasiri kenan
babu tasiri Muhammad Awal Garba babu tasiri sam saboda shi kanshi ma shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari gaskiya ya kokarin sa kasar Najeriya wanda yace mutane su koma noma su koma kauye a je a yi noma to kaga wasu kasashen ba haka bane kasar Niger na yanzu ma take neman wato kafa wannan tafiyan na matsalar noma da shauran saboda man fetur na da kyau arziki ne amma kuma noma ya fi komai shi yasa shugaba Buhari ka yi tura yara matasa su koma kauye su aje a ni noma idan matasa ba su da abin yi gaskiya akwai babban matsala.
To me shawaranka ga matasar kasashen nahiyar Afirka da kuma shugabannin nahiyar Afirka akan yadda za a yi a su daina matasan su daina tafiya su ta misali kamar kasar Libya kaga yadda ake kama su ana sayar da su ga bauta to ya wani shawara za ka bawa a samari da kuma shugabannin nahiyar Afirka akan siyasar su na wannan
wakati? To ta farko ni shawaran zan ba matasa shine ba tafiyan ba samun aiki a can wani irin aiki suke yi a can ma wani irin aiki suke yi saboda gaskiya kamata a koma makaranta a samu ilimi sosai saboda idan ka je kasar Turawa karka zamana mutumin banza wanda bai da mutunci don mu san yawancin aikin da suke yi a can kuma ba aiki bane wanda ne muke sha'awa mu a nan nahiyar Afrika.
Ciko kakakin majalisar wakilai na Najeriya Abdulrahman Namdas ya shaida wa Nasiru Aramil Kaya ne cewa galibin matasan masu tafiya ba su da masaniyar abin da za su iya tarrasuwa a wannan tafiya tasu, shi yasa suke rawan jikin zuwa Turai ta ko halin kaka.
To gaskiya yadda matasan kokarin zuwa Turai a jetan Libya da sauransu abu ne wanda gaskiya ba mu ji dadin ta ba, domin shin da daya yaran mu ba karamin kudi su ke biya ba, wasu suna biyan kusan $2,000 wato zai kai kusan 600 da wani abu. To bayan mutum yana da 600 a gari na kaman in mutum ya 600 zai iya ma ya kasuwanci ma a nan Najeriya. To don haka ina gani amma kamata cewa gwamnati ta yi kokari a ba ma matasa aiki, don matasan mu suna fin gani kaman an fi samun aiki a Turai, shi yasa bai dame su ba su shiga wannan ruwa ajiya ta tafiya wasu su ta mutuwa da sauransu. To wannan gaskiya ba daidai ba ne, mu a gwamnati a yi kokari a ba matasan mu aiki, a tallafa musu wasu a sana'a da sauransu, kuma a wayar da kansu, don wasu ma suna tafiya ba tare da sun san cewa tafiyan suna tsammani kamar za a je lafiya launi sai su tar ma an mai da su bayi da sauransu, shi yake kawo matsala din da ke cikin kasan nan.
Namdas, abin da ake cewa baka ga wannan gazawa ce ta yan siyasa da ke alkawarin za su samar da ayyukan yi karshe sai ka ta zuba ayyukan matasa su riga tunanin za su fi samun rayuwa mai kyau a Turai.
A'a, gaskiya yan siyasa ne wato da zai ana kokari, amma babban aiki shine gatsuwa ne. In kana aiki a fannin gatsuwa ai ana shiri kaman a wannan kasashe kudin da za a yi na bana, shugaba zai iya ce to a cikin shekarar nan ga zai ba mutane aiki kaza. In kuma an zo an aikatar da shi ba da wasu da sun kai ba, jama'a talakawan da ake tsammani za su samu wannan in su ne suke samu, to wannan ba laifi a ciki. Duk abin da za a yi in ba a gwamnatance ba, ko da za a ce kamfanoni ma za su iya ba da aiki, sai gwamnati ta ba da kamar enable environment a ce an ba kowa da dama daidai gwargwado ya yi sana'arsa kuma ba tare da an musgana masa ba. To kuma in Turawa sun ga haka wasu su taho su zo in invest na Najeriya din abin zai samu karuwa. Amma in duk lokacin da matasan mu suna gari duk lokaci cewa samun aiki sai Turai, to gaskiya za da ana wahala.
To masu ware, don na koma kawo ƙarshen wannan shirin, sai a wani sati a ji mu da wani sabon shirin. Yanzu Ahmadu wakilan namu da suka hada da Sulaiman Muna Barma, Muhammad Awal Garba da Nasiru Adamu Kaya da bakin nasu, sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
To madalla, yanzu kuma sai labarai a takaice.
To a takaice, ayo Larabani, shugaban Amurka Donald Trump ke shirin sanar da cewa Amurka za ta amince da birnin Kudus a matsayin babban birnin kasar Isra'ila, amma masu fashin baki da jama'ai sun ce ba sa tsammanin shugaban zai tsaye da ranar da za a ɗauke ofishin jakadancin Amurka daga birnin Tel Aviv, matakin da ake ganin ka iya haifar da kace nace a ƙasashen Larabawa. Manzo na musamman na cibiyar haɗin kan gwamnatoci don kawo cigaba a Sudan ta Kudu, Ismail Wise, ya faɗawa wani shiri da ake yi a kan ƙasar Sudan ta Kudu mai suna In Focus na murya Amurka a tattaunawa da aka yi da shi jiya Talata, yana cewa yana sa ran shugaban ‘yan tawaye Riek Machar, wanda ya kwashe watanni a ɗaurin tazara, zai halarci taron da za a yi na sake nazarin yarjejeniyar na zaman lafiya ta shekara ta 2015. Ma'aikatar Shari'a ta ƙasar Rasha ta bayyana wasu kafofin yaɗa labarai na gwamnatin Amurka da gwamnatin Amurka ke ɗaukar ɗawainiya su, ciki har da murya Amurka a matsayin ‘yan leƙen asiri, yunƙurin da ka iya haifar da yadda kafofin yaɗa labaran ke watsa labaransu a Rasha.
Da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, 7 agogon Ghana, za ku ji mu ɗauki da sabbin shirye-shiryenmu. Amma kafin mu yi sallama da ku, muna miƙa ta'aziyya ga Alhaji Musa na Layya Sharif da ɗaukacin iyalan gidan Sharu Nuhu a birnin Kumasin, Ghana, na rasuwar Umma Amina, mahaifiyar Malam Iliyasu Sharif. Allah ya ji kan magabata baki ɗaya da rahamansa, amin. Yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Sir Phil Hashim Guman da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, da wanda ya shirya kuma ya ba da umarni Solomon Abu, sai kuma injiniyanmu na wannan safiyar, wato Mr. Jimmy Babaya, kuma kiri ne ke sallama da ku, sai anjima.